This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1525 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da Sarauniya da Far'a da Noma da Dalol da kuma Niyya muryar Arewa. Ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Yanzu ma Grace Alheri Abdi ce tare da Usman Kabara, muka sake shigowa wannan karin da shirinmu na hantsi. Bayan labaran duniya, za ku ji kokarin da gwamnatin jamhuriyar Niger take yi da kasashe biyu da ke makwabtaka da ita na ceto likitan nan da har yanzu yan ta'adda suka yi garkuwa da shi bayan sace shi da matarsa. Sai kuma shawarar da wani dan majalisar dokoki ya bayar kan abin da ake buƙatar yi na taimakawa 'yan gudun hijira. Salihu Garba zai shigo da shirin da rashin ta yi kamar yadda muka saba, kuma mu ba ku masu sauraro damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da hantsi. Ga kuma cikakkun labarai. Gwamnatin Algeria ta yi jerin tarurruka na kundin tsarin mulki domin yi masa kuskurima wanda zai takaita wa'adin mulkin shugaban kasa da karawa 'yan majalisu karfi. To sai dai 'yan adawa suna kokwanton ko zaben zai iya kawo wani canji mai ma'ana. Zaben ya sami tsallakewa da ƙuri'un 'yan majalisa kimanin 499 a yayin da guda 16 suka zura idanu ba tare da yin zaben ba. Wasu 'yan majalisar kuwa da dama sun kauracewa zaben ne na raba gardama. Kwaskwarimar ta haifar da wa'adin mulki biyu wanda gyara ne bisa ga kwaskwarimar da suka taɓa yi a shekarar 2008 da ta ba shugaba Abdulaziz Bouteflika damar sake tsayawa takarar wasu wa'adin masu lokaci har biyu. Haka kuma shugaban ƙasar ne zai ba da sunan Prime Minister daga mafiya yawan rinjaye na 'yan majalisu. 'Yan adawa sun ce kwaskwarimar ta kunshi abubuwa da dama, amma sun ce ana buƙatar sake yin wata kwaskwarimar don takaita ƙarfin ikon jam'iyyar shugaba Abdulaziz ta FLN mai mulkin ƙasar. Jami'an tsaron ƙasar Somalia sun ce sun gano mutumin da suke da yakinin shi ne ya tsara harin bom ɗin nan da aka dasa da rufin kakkaɓo jirgin kamfanin Dalo Airlines a makon da ya gabata. Wani jami'in da ya yi wa sashen Somali na muryar Amurka bayani bisa sharaɗin ɓoye sunansa ya bayyana cewa su jami'an sun san kowa ne kana yana da alaka da wani harin da 'yan ƙungiyar Al-Shabab suka taɓa kaiwa. Jami'in ya ce shi wannan mutum ya sanar da yana sayar da wayoyin hannu ne da tabarau da masu turin sawa, wanda yake amfani da wannan sana'a tasa wajen ɓadda sawun ayyukan ta'addanci da yake yi wa ƙungiyar ta Al-Shabab. Ya ƙara da cewa wannan ɗan ta'addar bai zo hannu ba tukunna, domin kuwa ya tsere sai dai ana sa ran kama shi a koyaushe. Sai dai kuma sun ce ganin da aka yi masa na ƙarshe an gan shi ne a wani gari da ake kira Abgoye a makon da ya gabata, inji wannan jami'in tsaro da aka ɓoye sunansa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Cibiyar tsaro ta Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi Allah wadai da gwajin makami mai linzamin da ke cin dogon zango da Koriya ta Arewa ta yi a jiya Lahadi, wanda suka bayyana yin hakan daga birnin Pyongyang, wanda suka ce ba wani abu bane yake dauke da wannan na'ura da ya wuce na'urar tauraron dan adam wanda aka cilla shi daga ma'aikatar tauraron dan adam ta Tangshanri. Jiya Lahadi, a zaman cibiyar da ba a saba ganin irinsa kasafai ba, na membobin su wannan kwamiti na tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya sun kulle kansu na kimanin sa'a guda da rabi don neman mafitar yadda ya kamata a bullo wa wannan ƙasar ta gabashin duniya marar da'a. Jakadan Venezuela Rafael Ramirez ya karanta doguwar takardar hukumar tsaron ko kuma cibiyar tsaron ta Majalisar Ɗinkin Duniya, inda ta ce dole a ɗauki mataki game da wannan harbar rokoki da Koriya ta Arewa ta yi na ranar 6 ga watan Janairu da ya gabata da kuma na jiya Lahadi. Dama akwai wani takunkumi da aka kakabawa ita Koriya ta Arewa sakamakon irin wannan gwajin da ta taba yi a shekarar 2006 amma ga alamu har yanzu kasar bata daddara ba. Ajiya Lahadi ne aka yi karan karshe na gasar shahararriyar kwallon zarurugar nan ta Amurka karo na 50 wace aka kara tsakanin kungiyoyin wasannin Denver Broncos da kuma Carolina Panthers inda Denver din suka ci gasar a karo na 3 a tarihin su da ci 24-10 a tsakanin su. An yi matukar samar da tsaro da kowa ka iya gane wa idanunsa a tsakanin otel-otel wanda aka sassauka zuwa shi kanshi filin wasan da aka buga wato Levy Stadium da ke Santa Clara ta jihar San Francisco inda aka buga wasan. Hatta irin ababen daukar hoton bidiyon nan wanda akan tada su ana sararrafa su suna daukar hoto da kansu an hana su tashi a unguwar domin yin wannan dauka na hoto. Ba a ma yarda da kallon wasan a gidajen kallon da zai dauki mutane masu dimbin yawa ba kamar yadda aka yi a wasu manyan wasannin kwallo irin nasu kwallon kulki da aka yi a shekarar 2010, 2012 da kuma 2014. Waɗannan wasa dai an kawata su inda mawaka suka cashe irin su Beyonce da mawakin nan Bruno Mars a filin wasan.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu bude taskar hotannin namu a jamhuriyar Niger inda hukumomi suka bayyana nasarar ceto wata yar kasar Australia da kungiyar ACMID dauki alhakin sacewa tare da mijinta ranar 15 ga watan Janairun da ya gabata a garin Jibo dake kan iyakar Burkina Faso da Mali da jamhuriyar Niger. Daga Nyamai ga rahoton da wakilinmu Sulemu Muni Barma ya aika mana.
Madam Josephine Elio kenan yar kasar Australia wace rashin alƙa'ida a yankin Maghreb ACMI ya garkuwa da ita bayan da ƴaƴan kungiyar suka sace su lokaci guda da mai gidanta Dr. Ken Elio a garin Jibo dake arewacin Burkina Faso a ranar 15 ga watan Janairun da ya gabata. Ranar da a ɗaya bangare ƴan ta'adda suka kai hari a Splendid Hotel na birnin Wagadugu wanne ya yi sanadiyar mutuwar mutane akalla 30. Shugaban kasar Niger Isu Muhammadu ne ya karbi wannan mata yar kimanin shekaru 84 da haihuwa lokacin da yake yada zango a garin Doso a ƙarshen mako. Shugaban ya ce tun a ranar da aka sace waɗannan turawa hukumomin Burkina Faso suka buƙaci haɗin kanmu domin samo hanyoyin karɓo Dr. Elio Ken da matarsa Josephine Elio. Saboda haka muka dage haikan ga tuntuɓa kuma ba a je ko ina ba aka fara samun haske. Dalili kenan da masu garkuwar suka amince su sallame ta kamar yadda kuke ganin ta yanzu haka zaune a dama ta. Ina mata barka kuma ina fatan za a gaggauta sallamo mijinta ba tare da ɓata lokaci ba. Josephine Elio da mijinta Dr. Ken Elio masu shekaru 82 da 84 da haihuwa sun shafa shekaru akalla 40 suna aikin jin kai a asibitin garin Jibo domin taimakawa al'ummomin kan iyakar Burkina Faso, Niger da Mali. Saboda haka shugaban kasar Niger Isu Muhammadu ya ce ya kamata mutanen da suka sace su su gane cewa waɗannan turawan kasar Australia Josephine Elio da Ken Elio sun taimakawa waɗannan kasashe uku ta hanyar inganta rayuwar masu ƙaramin ƙarfi. Wata majiyar ma'aikatar harkokin wajen kasar Burkina Faso ta tabbatar da cewa an samu ceto waɗannan turawa daga hannun 'yan kungiyar ta Al-Qaida ne ba tare da biyan kuɗaɗen fansa ba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Malam Sule, kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Baban Maria Usman Adam Usman Wali Baban Adali Jama'a ga zance zani
sai ka hodi miya shatan
zamani Jama'a ga zance zani
sai ka hodi miya
inda malan ya fada da an ce wa'azi ne ya fada
wannan gaskiya ne shatan zamani
amma inda shata ya fada shatan zamani dole a ce waka ya kerkera amma kun da shata ya fada shata na Halima dole a ce waka ya kerkera toyi na yaro dan kanka ne makaranta talele malan ya fada mani
me ya fada maka shatan zamani
toyi na yaro dan kanka ne makaranta amma ni malan ya fada mani
yace ba
abunda Allah ya fada shine annabi ya fada
wannan gaskiya ne
abunda annabi ya fada shine malan ya fada
ka san magadan Allah ba
malan ya fada wazi a garan aiki
dole mai aiki da shi shatan zamani ka san magadan annabawa
ne dole malan ya fada mani makaranta
gaskiya ne
to madalla mataimakin shugaban kwamitin samar da agajin gaggawa da kuma shawo kan matsalar annobar da a majalisar wakilan tarayyar Najeriya Alhaji Ali Isa Jesa ya ce tilas ne a samar da muhimman ababen rayuwa kafin fara mai da yan gudun hijira garuruwan su dan majalisa ya bayyana haka ne a wata hira da manema labarai a garin Gombe yana mai cewa
akwai abubuwa da yawa da muka manta ba komawa gidan shine kawai ba idan ka maida mutumin nan gida ka dibo abinci ka aje mashi yaya zaka yi da sauran bukatunsa ya zaka yi wanda da yake da sana'a babu sana'an ya zaka yi wanda da suke karatu ya za su yi su koma makarantan wanda ba su da aiki da suna aiki yanzu aikin babu ya zaka yi da su so dole ne a tabbatar cewa an samu hanyoyi na sana'a hanyoyi na tabbatar da cewa an dawo da tattalin arziki sosai a wannan area namu hakan shine zai sa ba za mu sake komawa hannun mu maida hannun riga baya ba don idan ba samu wayan abubuwan ba watakila ba za mu samu zaman lafiya yadda muke tunani ba har ila yau akwai makarantu da zaka gina akwai kuma asibitoci akwai ishin ruwa akwai gadaje da sauransu dewa wanda wayannan yan ta'adda suka rusa suka hanyoyi duk kusan babu ma wani abun nan da ke aiki
gwamnatin tarayya tana cewa an kammala shirye-shirye na ganin an fara jigilar mutanen zuwa ƙauyukansu domin a cewarta an fara samun kwanciyar hankula
mu muna goyon baya jama'a su koma gidajensu amma yawanci idan akwai gidajen kenan yawanci gidaje an kona an ta da gari gaba daya zaka maida mutum baka gina mashi gida ka san yaya gidan yake kuma ka providing securities police station babu wani abun nan dole ne ya kasance an dubi irin wayannan abubuwan saboda mu tabbatar cewa mun maida hankali kada mu yi gaba muna baya
kana ganin ya kamata dan jinkirta mutum komawan kenan
ni babban shawarin da nake fadi ba dole sai an jinkirta ba amma a tabbatar kamin a maida su a tabbatar wayannan kayan suna nan idan dai ba daga yanzu zuwa watan biyar gwamnatin tarayya ta tabbatar cewa za ta samu wayannan abubuwa har da ma tabbatar da don mu a majalisa muna da kusan bayane dewa wanda ya shafi har yawancin hukumomi na yan sanda ofisoshin su gaba daya wasu rare an kona yanzu haka ma kwanaki ina da labarin shi Inspector General of Police da kuma Minister Interior sun zagaya don su duba yaya za a yi a samu wayannan yan sanda da sauransu a tabbatar sun koma so ina ganin shine na farko a tabbatar an yi kokari an sama musu wurare su jami'an tsaro sun koma kamin nan al'umma su koma kada a maida al'umma a sa su a cikin wani rudani wanda babu tabbas
akwai matsalancin rugujewar tattalin arzikin kasa a waɗannan wurare kuma gashi yawancin kasuwanni a rurrufe suke me zaka ce
shine abinda nake ji abinda nake fadin idan ka zagaya kaga misali ni deputy chairman ne na house committee na emergency and disaster management so yawanci mukan zagaya mukan dubi halin da wayannan mutane suke ciki mukan yi hira da su mukan zanna mu yi magana da su mu san menene damuwar su babban damuwar su shine kamar yadda ka fadi idan kasuwa a rufe ne yaya za a yi kasuwar nan ya fara aiki don idan ka tara mutun da iyalansa ya koma da da ba inda zai zanna sannan kasuwar shi shagon shi me ke faruwa babu komai ta ina zai fara sannan idan ya je zanna babu aiki ba sana'a ba abin da zai yi ko idan wani ba lafiya baya da kudi bai san inda zai ba kaga wata kila kamar da Hausa suke cewa yawanci in ka zanna ba aiki komai sai kaga shedan yana iya sanya zuciyanka ka je kai wani abin da ba daidai ba
Dan majalisar wakilan tarayyar Najeriya Alhaji Ali Isa J Sahirasu da wakilin mu Abdul Wahab Muhammad har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu agogoma na Washington na cewa karfe 2 da kwata na asuba ga Salihu Garba da shirinmu na gaba
Da rashin jayi akan bar araha jama'a assalamu alaikum barkamu kuma da sake saduwa a wannan hantsi da fatan an wayi gari lafiya bincike ya nuna cewa duk kasar da matasanta suna nan kara zube babu aikin yi to kasar na tattare da shiga cikin rigingimu abu mafi muni shine idan yawancin matasan suna da ilimin zamani kana suna ganin na gaba da su da suke rike da mukamai suna watanda da dukiyar kasa to dole fa a samu tashin hankali da ka iya kai ga yaki da juna wato yakin cikin gida yau shirin zai duba hanyoyi da za a bi a kirkiro wa matasa ayyukan yi ba tare da bata lokaci ba ga Madina Dauda da bakin mu da za su wayar mana da kawuna akan wannan matsalar
kididdiga ta nuna cewa kashi 70 cikin 100 na matasan Najeriya ba su da ayyukan yi kuma matasa kashi 70 cikin 100 a kasar ba su da sana'a ma balle kuma aikin yin ko kamfanoni masu zaman kansu da manyan ƴan kasuwa za su iya tabuka wani abu domin magance matsalar idan har zai yiwu wani hoɓɓasa gwamnati za ta iya yi domin tallafawa masana'antu masu zaman kansu wajen samar da ayyuka shin ko akwai buƙatar ƙasar ta sake duba ko kuma ce garan bawul ga tasirin koyarwa a makarantu domin a cimma nasarar abin da ake buƙata domin amsa waɗannan tambayoyi a yau ina tare da comrade Nasiru Kabir na ƙungiyar Kwadago kuma shugaban ƙungiyar haɓɓaka matasa wanda aka fi sani da Youth for Positive Change sannan kuma a tare da mu akwai Yarima Sadiq Sule Iko Sani Sami mai nazarin al'amuran yau da kullun a nan ƙasa Najeriya sai kuma Hajiya Aisha Abdullahi ƴar ƙasa kuma ta ce ita ƴar kasuwa ce sai kuma ni Madina Dauda da zan jara gamar shirin ina muku maraba da zuwa wannan zaure yanzu barin fara da kai comrade Nasiru Kabir akwai wasu yunkuri da kuka yi a kungiyar Kwadago domin tabbatar da cewa gwamnati ta yi abubuwan da ya kamata ta yi dan cikin su ita ce samu wa matasa aiki ko zaka ƙara mana haske akan wannan batun
masu sauraro assalamu alaikum barkanku da sake saduwa a wannan lokaci kamar yadda kika faɗa kungiyar Kwadago wato ta dade tana wayannan yunkuri sai muka ga wato yunkuren da ake yi ba sai an tsaya nan ba muka dade shugowa ta wato wata kungiyar da muka kafa ta mai suna Nigerian Youth for Positive Change wanda nake jan ragamar wato wannan kungiya abin da ke faruwa shine yawanci a gwamnatin da suka shude baya sun sha zama da mu kuma sun nuna mana wato ba abin da zai kawo ci gaba wato da haɓaka arzikin ƙasa in ba an samu waɗannan wato ci gaba na bawa mutane ayyukan yi ba mun shiga kwamitoci da yawa kuma mun yi shawarwari da yawa kuma mun wato zauna da gwamnati mun nuna musu fa'ida shi wannan ayyuka da kike gani in aka ce yau matashi bai da aikin yi ko matashi ba ta da aikin yi to wannan babban ci baya ne ga gwamnatin ita wannan ƙasa saboda na daya duk waɗannan sace-sace da kike ji rashin aiki yake jawo su kuma duk waɗannan wato bangan siyasa da shauransu duk rashin ayyuka shi yake kawo wannan. To alhalin gwamnati ta tsaya ta duba waɗannan abubuwa, sai muka ga wato an yi buruz da shi, mun yi tafafutuka. Ba zan manta ba lokaci wato na baya da ya wuce an yi wani abin da ake kira wato National Conference, inda aka ce mu zo mu faɗi wannan ra'ayi namu, mun faɗa, kuma aka yi constitutional review muka yi, wanda a cikinmu akwai grand patron na wannan kungiya mai suna Chief Adu Ogbey, wanda yanzu yake ministan wato Agric. Mutumin nan mun yi rubuce-rubuce da shi, kuma mun yi fafutuka muka nuna wa gwamnatin nan da ya wuce, muka ce babban abu shine me zai hana ku ba wa wato kaman kananan hukumomi na Najeriya wato cin gashin kansu, abinda ake kira autonomy. Kaga anan in aka ba su wannan cin gashin kan nasu, wato za su yi kokari su haɓaka wato ayyuka daga kananan hukumomi. Matasa za su samu aikin yi, harkokin ilimi, gona, duk za a same shi. To amma sai zamana sai kiga kaman gwamna ya karbi wato duk waɗannan abubuwa na ci gaba ya rike a jaha, bai shiga kananan hukumomin nan ba. To kin ga daga nan dole a samu matsala, kuma rashin aikin nan akan samu ne yawanci daga wato grassroots, abinda ake cewa kananan hukumomi, har yayi yo sama, har yazo wato federal yadda muke ana. To kin ga in aka haɓa kawai wannan abubuwa, masana'antun nan mun ba da shawara muka ce a farfado da su, duk waɗannan abubuwa babu shawara da mun bayar ba. To sai kai ga wannan wato gwamnati da ta shude bata wato nuna mana wato ta mai da hankali akan waɗannan abubuwa ba. Munu din nan mun tashi mun shiga gurinsa, mun zauna tare da shi wannan Chief Adu Ogbey din, muka yi shawarwari, ya nuna mana cewa wato babban abin da yake kawo wato waɗannan abubuwa rashin masana'antu da shauransu, wanda ya mana alƙawarin ya ce insha Allahu zai haɓaka su. Aka zo kuma maganan wato shi autonomy din nan wato a ba wa kananan hukumomi cin gashin kansu, ya kuma tabbatar mana da yace ya yadda da wannan shawarwari namu. In aka duba wannan, aka ba kananan hukumomi wato cin gashin kansu, su ma za su yi kokari su haɓaka ayyuka daga ƙasa, yadda mutane za su samu ayyukan yi kafin a zo jaha. Shi gwamna ya kokari shi ma haɓakar da nashi, haka kuma su abinnin tarayya, su ma daga kan shugaban ƙasan zai kokari ya kawo nan ci gaba. To kin ga abu kenan da muke sa ran insha Allahu za mu gani.
Bari mu zo gare ka Yarima Sadiq, kai kana nazari ne akan al'amuran yau da kullum, kuma ku ne manazartan kuke cewa kashi 70 cikin 100 na matasan Najeriya ba su da ayyukan yi. To ya kuke ganin wannan al'amura da kuma yadda za a kama luddayin samun mai wannan fanni gyara?
Kafin mu yi magana game da ainihin rashin aikin, sai mu yi magana akan rike aikin ma da kenan tukuna a ƙasa. Idan mutane misali 30 cikin 100 suna da aiki a Najeriya, matasa 70 ba sa da 30 din, a ya za a rike aikin su ya zama nan an shekara guda ko wata 6 ba za su sake dawowa 20 ba ko ƙasa da haka? A bisa ga wannan zan tayar misali, akwai sana'a ta jarin hannu wanda duk a duniya gaba da economy na duniya yana tafiya game da sana'a ta jarin hannu, wato magana stock kenan. Idan ka duba duk wani ma'aikaci a Najeriya da wanda ya aiki da wanda bai taba aiki ba, ya cire kudinsa naira 10,150 ya sayi jari a cikin sufurin kasuwanci kowane iri a cikin kasar nan, to akwai wani bala'i da ke faruwa a kasar nan wanda yake ba kowa ne yake sane da shi ba. Idan mutum 100 yau suka sayi wannan jarin hannu na share suka rike, idan aka shekara 3 mutum ila 10 Allah ya dauki ransu ko kuma suka bata, wannan jarin hannun su zaka ga ya koma hannun bankuna, wanda yake bankuna su ne ke da registers. A lokacin da CBN Governor Sanusi ya gwamna, ka san ya bambanta tsakankanin bankuna da registers. To wannan registers a yanzu na gaya muku a bincike da muke a statistic, in the last 10 years yanzu registers suna rike da jari na dividend na mutane da ba a claiming ba, da yana iya tasamma wurin kusan trillion guda. Wannan statistics zan ba ku misali a nan Northwest, lokacin da aka yi retiring ma'aikata na NITEL,
wato arewa maso yamma,
yawwa, da aka yi retiring ma'aikatan NITEL, an sai da jarin hannu na sugar lokacin Dangote, an sai da na flour da kamfanukan. Ba ai lokaci kaɗan ba wannan jarin hannun daraja shi ta sauka ƙasa, sannan wasu jari da suka saya ya ƙara lalacewa daga baya haɓaka, wasu ma sun haƙura ko da ma ya tashi sun riga sun sadakar. To wannan dividend ɗin da ainihin jarin yana hannun registrars, yana kuma hannun bankuna. to wannan abun idan ka tsaya kai lissafi mutum miliyan 100 miliyan 50 na da jari a cikin naira 5,000 kawai ana magana kudi ne running into billions of naira so shawara da muke ba gwamnati shine ba komai bane akwai tribunal dama wannan tribunal banna abun na sex su ba za su yi aiki ba sai an cuce ka ka zo ka kawo kara abun da gwamnati za ta yi shine matasa za ta yi daukan matasa ko da 100,000 zuwa 200,000 aikin su za su dauka su yi bincike akan duk wata wani jarin hannu na wani idan ma ya mutu ne idan ba a san inda yake ba za su bincika a samu a recovery mutanen nan a basu a ciki gwamnati za ta iya cire kudin da za ta biya albashin su a ciki gwamnati za ta iya samu a ciki gwamnati za ta iya commission ta biya albashi ta maida mu banki na ta rabo a maida mu wanda ko magadan ko mai shi wannan abun wannan ba karamin dukiya bane wanda yake shi kawai daya dan yanzu kaga gwamnati na kokarin yin hanya through alternate funding kuma kowa ya san illa su stock market ko kuma ta wani hanya da za a nemo kudi dan ayi so kaga wannan dukiya tana nan shi yasa kake ganin manyan bankunan nan suna da jari na fitar hankali duk kudaden nan sukan samu ta waɗannan hanyoyi ne na farko kenan
to jama'a saboda karancin lokaci zamu dasa aya haka sai mako mai zuwa idan ubangiji Allah ya yarda sai mu ci gaba a madadin bakin mu comrade Nasiru Kabir da Sadiq Sule Sani Sami da Hajiya Aisha Abdullahi da wakilar Madina Dauda ni Salu Garba ke cewa ku kasance cikin koshin lafiya
to a gaida Salihu da ta gaba gasa kafin mu ci gaba kuma sai ra'ayoyi da ku masu sauraro ku kai ko mana ta waya tarho
mai magana Hamidu daga nan kallon labo tarihin gidima da rijal bisa da Korean ne ko masu takara da siyasa na Niger Allah sa kampani ayi lafiya a kare ta lafiya kuma Allah sa jarin nan ayi ta lafiya a kare ta lafiya amin kuma amin nagode mai magana Malam Hamidu daga nan kallon labo gidima da rijal bisa da Korean ne
assalamu alaikum wa amurka mai magana abun bidi gunga muna kira ga gwamnatin da Muhammadu Buhari wadanda aka kai kotu da su sun saci kudin gwamnati wanda ta yaba ta yaka ta kafa shi da matsi talaka tana cikin bala'i abinci dai mu hushe ta ya kai 10,000 a kira mutanen da su ba kudi ba magana zuwa kotu ba har yanzu kotu da su ba kudi saboda haka a kira su a zauna da su
afu mu karkare ga takaitattun labarai
Gwamnatin Algeria ta yi jerin tarurruka inda ƙarshe suka yi zaben kwaskwarima game da kundin tsarin mulkin ƙasar wanda zai takaita wa'adin mulkin shugaban ƙasa ya kuma ƙarawa majalisu ƙarfi to sai dai adawa suna kokontan ko zaben zai haifar da canji mai ma'ana ko a'a zaben ya sami tsallakewa da ƙuri'un ƴan majalisa kimanin 499 inda wasu 16 suka yi zugum suna kallon abin wasu kuma da dama daga cikin ƴan majalisun suka kaurecewa zaben Jami'an tsaron kasar Somalia sun ce sun gano mutumin da suke da yakinin shine ya tsara harin bomb din da aka so a tada jirgin nan na kamfanin Dalo Airlines a satin da ya gabata. Wani jami'in da ya nemi a sake sunan shi ya fada wa sashen Somalia na muryar Amurka cewa wannan mutum su jami'an tsaro sun san shi sannan kuma ya taba ma wani aikin na kai hari a cikin harharen Al-Shabab.
To a gaishe ka da takaitattun labaran kuma muka kawo karshen shirin na wannan jiko sai kuma can da la'asar idan Allah Ubangiji ya nuna mana ku ji sa abokan aiki mu da shirye-shiryen mu na gaba cike har da ilimi garkuwar dan adam na Yusuf Farande yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyin su musamman Usman Kabara da ya taya na gabatar da shirin sai kuma Malam Sidi da ya hada shiri da bada umarni da injiniya mu na yau Charles Hall Alheri ke muku fata alheri ku ne lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri
This program has come to you from the Voice of America, Washington.